الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 21 ga watan Juma'ar ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace ma 5 ga watan 12 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Usulus Sunna na Ash-Shaykh al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad wa na Ash-Shaykh al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama bayani akan gabar da malam ya zo da ita a farkon littafi wanda wannan gaba wato shine tushen aqidar ahlus sunna wal jama'a shine malam yake fada yake cewa usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waliktida'u bihim wa tarku bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalala shine malam yake fada yake cewa tushen aqida abunmu ma'ana ahlus sunna wal jama'a malam yace at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ruku da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai waliktida'u bihim da koyi da su sauda kafa ma'ana duk inda suka aza kafar su to kayi kokari ka aza kar ka kauce kayi dama ko kayi hagu malam sai yace wa tarkul bid'i wato dabarin dukkan bid'o'i duk wasu abubuwa da aka kirkiro da sunan ibada aka kimsa su a cikin addini to wajibi ne mumini mai neman tsira a gobe kiyama ya barranta gabarin su, ma'ana mutum ya raba hanya da su ya watsar da su. Duk wani abu da za a kirkiro da sunan cewa addini ne, abinda ba shi da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dole mutum ya watsar da shi, saboda in kai ma wahala ce Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba. Malam sai ya ce wa kullu bid'atin fa hiya dalala, dukkan bid'a malam ya ce bata ce, wanda ita wannan gaba ta farko malam ya ciro ta ne daga cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin da Abu Najih shine Al-Irbad ibn Sariya Allah ya kara masa yadda yake fada, yake cewa wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun fa qulna ya rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يئش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو الرواية بزمن الله يأتي وكل ضلالة في النار. حديث ينا تكين السنن الإمام أبو داود حكما السنن الإمام الترمذي حديثين صحيح شيني أبو نجيح Allah ya kara masa yadda yake cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wanda yake mai matukar gamsarwa, ma'ana galgadi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana galgadi wanda yake mai matukar gamsarwa, shine yace wajilat min halqulu, zukatanmu wato suka raurawa, wa zarafat minha al-uyun, idanunmu suka zubar da hawaye. Fa qulna ya rasulullah, muka ce ya manzon Allah, ka annaha maw'izatu muwaddi, wannan galgadi kamar galgadin mai ban kwana wanda ba za a koma haduwa ba, kamar ba za a koma haduwa da shi. Ka san duk wanda yake cikin tafiya, to idan yana bankwana da wuya a hadu, to zai tsaya ya tace gargadi da nasiha. Shine yace ka annaha maw'izatu muwaddi, wannan wa'azi naka ya rasulullah kamar wa'azin mai bankwana. Sai muka ce fa ausina ya manzon Allah, imana wasiya. Kana sai yace usikum bi taqwallahi wasai waqa, ina galgadinku game da tsara dokokin Ubangijinku, duk abinda Allah ya shar'anta muku na yi ku kwatanta bakin gwalgwadon ikonku abinda ya hane ku ku hannu, wasami wa ba'a, ina muku galgadi da ji da bi ga duk wanda ya shugabance ku, duk wanda aka ce shugaba ne na ku jama'a ta musulmi, manzon Allah ya ce ku ji ku bi game da duk abinda zai umarce ku da abinda zai hane ku. Matukar bai saba ma Allah, bai saba ma manzansa. Sai ya ce wa in ta'ammara alaikum abdu, manzon Allah ya ce kai koda bawa ne ya shugabance ku, koda bawa ne ya shugabance ku. To kaga shi kuma galibi bawa baya hawan kujeran mulki sai ta hanyar fin karfi. To koda bawa ne yayi galaba ya karbi ragama ta mulki, manzon Allah ya ce ku yi masa da'a, duk abin da ya ce ku yi ku yi, abin da ya ce ku dena ku dena, matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa sai manzo Allah yace fa innahu man ya'ishu minkum fa sayarakti lafan kaseera domin duk wanda ya rayu daga cikin ku manzo Allah yace da sanni zai ga sabani mai yawa wannan yayi nan wannan yayi nan duk jama'a mafi yawa zaka ga sun bi ra'ayin su da san zuciyar su sun saki al-Qur'ani da sunna shine yace duk wanda ya rayu daga cikin ku ma'ana Allah ya sa Allah ya kaddara masa tsawon kwana to da sanni zai ga sabani mai yawa a cikin wannan addini azan Allah sai yace fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin azan Allah yace ku yi ruku fa alaikum bi sunnati manzo Allah yace ku lazunci ruku da sunnata sai yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin da sunna ta khalifofina waɗanda suke shiryayyu kuma masu kokarin shiryar da jama'a tamassaku biha manzo Allah yace ku yi ruku da ita wa abdu alaiha bin nawajiz manzo Allah yace ku rike ta gam wato da matauna ma'ana ku rike ta gam yadda ba za ta kunce ba zan Allah sai yace wa iyyakum wa muhdathatil umur ku kiyayi fararrun al'amura ma'ana abubuwan da aka kirkiro su aka kimsa su cikin addini manzo Allah yace ku kiyaye su sai yace fa inna kullu muhdathatin bid'a dukkan wani abu da aka farar da shi aka kirkiro shi aka kirkiro shi aka shigar da shi cikin addini manzo Allah yace ku san da cewa bid'a ne sai yace wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a ko manzo Allah yace bata ce riwaya wadda take cikin as-sunan na al-imamu an-nasa'i manzo Allah yace wa kullu dalalatin fil nar dukkan wata dukkan bid'a dukkan bata kwa karshen ta shine wuta aliyazu billah to kaga anan sai ka tsaya ka bincika mi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai menene suka rayu akan shi na addini shine alqur'ani da sunna dan haka kuma wannan ita ce jama'a daya daya wanda Allah yayi alƙawalin tsiratar da ita a ranar kiyama wanda makomarta ita ce aljanna ma'ana waɗanda suka tabbata akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke kai kamar yadda bayani ya gabata hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahudawa sun kasu kashi 71 a cikin addinin su ƴan mushan manzon Allah yace sun kasu kashi 72 wannan al'umma tawa manzon Allah yace da sannu za ta kasu kashi 73 sai yace kullu hafin nar illa wahida gaba ɗayan su manzon Allah yace ƴan wuta ne sai jama'a daya daya aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce su wane ne manhum ya rasulullah bala sai yace humul ladina wa yake cewa humul ladina kanu alama ana alaihi liyawma wa ashabi aw kama qala manzo Allah yace su ne waɗanda suka kasance akan abin da ni da sahabbaina muke kai a yau ni da sahabbaina muke kai a yau to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa akan me suke kan alqur'ani da sunna dan haka ita wannan jama'a ita ce ake ce mata al-firqatul najiya jama'a wadda za ta samu tsira a ranar kiyama sune waɗanda suka tabbata akan al-Qur'ani da sunna shine anan malam yace ruko da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai shi yasa a can manzon Allah yace tamassaku da yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin sai ce ta massa ku biha ku yi ruko da ita ku yi ruko da ita to kaga mun yi bayani kamar yadda alqur'ani wahayi ne sunna ita ma wahayi ce dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa umarnin yayi ruko da alqur'ani da sunna kuma haka duk wani mabiyin shi yayi ruku da abinda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi na alqur'ani da sunna har zuwa kiyama kamar yadda Allah ya faɗa fastamsik billazi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim ubangiji ta'ala yace masa din ruku da abinda aka turo maka na sako na wahayi Allah yace kai ruku da shi innaka ala siratin mustaqim tabbas kai kana kan tafarki mai kyakke wanda babu karkata a cikin shi to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ake ma umarni cewa yayi ruku da abinda aka yi masa wahayi menene aka yi masa na wahayi shine alqur'ani da sunna to shi yasa a wannan hadisi yace tamassaku biha ku yi ruku da sunnata kuma ya mana alƙawarin duk wanda yayi ruku da alqur'ani da sunna to ya amuntu game da bata duk wata guguwa waliyazi billahi da duk wata tarallabiya ta addini to Allah zai bashi tsaro da kariya duk mutumin da yayi ruku da alqur'ani da sunna akan fahimtar magabatan kurai kamar yadda yake fada taraktu fiikum amrayni lan tabillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati manzo Allah yace na bara muku wasu al'amura biyu matukar za ku yi ruko da su matukar kun yi ruko da su manzo Allah yace har abada ba za ku bata ba matukar kun yi ruko da su manzo Allah yace har abada ba za ku bata ba ma'ana ku kauce ma tafarki madaidaici sai yace alqur'ani da sunnata shine sai yace walikiti da ubihim kuma da koyi da su sau da kafa me yasa saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune alqur'ani ya sauka a gaban su kuma sune suka ga komai na ibada a aikace daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma jama'a ce wanda Allah ya tankadi ya rauraye ya zabe ta domin ta zamanto abokan zaman manzon shi jama'a ne waɗanda suke zababbu a cikin wannan al'umma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shaida akan su yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kuma jama'a ce waɗanda suka fi kowa tsoron Allah a cikin wannan al'umma sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa zurfin ilimi sun fi kowa zurfin fahimta shi yasa aqidar ahlus sunna wal jamaa shine koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayin mu ya gabata tun a cikin muqaddima ta risala da muka gama shine yake cewa qa'atu li a'immatil muslimina tunda yake cewa wannan da wato shine waqtifa'u atharihim bibiyar gurabin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutun yayi koyi da su yabi gurabin su duk abinda suka aikata to mutun yayi kokari ya kwatanta shine sai yace watarkul bid'i da watsar da bid'a ma'ana duk wani aiki wanda aka kirkiro aka shigar da shi addini to mutun ya watsar da shi ya kaurace masa ya bar shi wanda bayani ya gabata idan aka ce bid'a kamar yadda al-Imam Shatibi a cikin littafin sa al-Ittisam yake fada yake cewa tariqatu fid-dini muqtara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit-ta'abbudi lillahi ta'ala wata hanya ce sabuwa wanda aka kago aka shigar da ita cikin addini tudahi shar'iyya amma fa tana kama da hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ce sabuwa wanda aka kirkiro aka shigar da ita cikin addini amma kuma tana kama da hanya ta shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita sai yace yuqsadu bis-suluki 'alaiha ana nufi game da bin wannan hanya al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala kai matuka a wajen bauta ma Allah shi domin dan bid'a bai wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi a sai ya huce makadi da rawa sai ya zurfafa wai shi wai sai ya kai matuka a wajen ibada ya nuna ya fi kowa. Dan haka ita bid'a tana kama da addini amma ba addini bane. Shi yasa wasu malamai suka ce in aka ce bid'a ihdasu shay'in fi dini yushbihu an yakuna min ad-dini wa laysa minhu, farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini amma ba addini bane, a hakika ba addini bane. To dan haka shine malamin yace kuma dukkan bid'a bata ce, a musulunci babu wata bid'a mai kyau, an gane ko, dukkan bid'a bata ce. Duk wanda yayi da'awar cewa akwai wata bid'a mai kyau, to wannan yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne cewa yayi rufa rufa, yayi ma ubangijinsa magudi, ya boye wani abu bai isar ba. Kamar yadda Ibnul Majishun, ɗaya ne daga cikin manyan almajirai na al-Imamu Malik, ya rawaito daga malaminsa al-Imamu Malik Allah ya ji kansa, yake faɗa yake cewa man za'ama anna fil islami bid'atan hasana faqad za'ama anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سيجي فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا. الإمام مالك الله يجي كان سيجي دوان ديري وا أمسلين جي أخي وتبدي آكي كاوا تتبس ياري جي وا lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadinci ubangijinsa, ma'ana ya boye wani abu bai isar ba. Al-Imam Malik sai yake cewa domin Allah subhanahu wata'ala na fada al-yawma akamaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addininku, kuma na cika ni'imata akan ku, kuma na yardan muku da musulunci a matsayin addini. To Allah ya ce ya cika addini, amma abun dan bid'a addini bai cika ba, har yau wai kana iya kirkiro wani abu da sunan ibada kuma ka shigar da shi cikin addini. Allah ya ce ya cika addini amma abun dan bid'a bai cika ba. To ai ba ma a shar'ance a hankalce duk abin da aka ce cikakke ne, to ai baya buƙatar ƙari. Duk wanda yake kan fidira, ka dauki yaro karami wanda ya fara wayo, ka samu wani kofi ka cika shi da ruwa, sai ka dau ruwa ka bashi ka ce masa ya je ya cika wancan abu, ka ji amsar da zai baka, zai ce maka ai a cike yake. To kaga duk abin da yake cikakke to bai ya buƙatar gari. To Allah ya ce ya cika addini, kuma ya ce na cika ni'imata akan ku, kuma na yardan muku da musulunci a matsayin addini. Al-Imam Malik sai yace fa ma lam yakun yawma izin dina, duk abinda bai zama ba addini a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fala yakunu al-yawma dina, a yau ba yadda za a iya zama addini. Dan wani ya kirkiro ya zo da shi, komin girman sa koma wane ne, Al-Imam Malik yace ba yadda za a iya zama addini. Idan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba sai da Allah ya cika addini, kenan iya abin da ya rige akan mu kawai biya, kar mu kago wani abu, abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi shine abin da zai kusantar da mu da ubangijinmu, komai ya bayyana mana. Shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu, ku bi abin da aka ce ku yi, kar ku kago wani abu yace an wadatar da ku, tuna an isar muku. Duk wani abin da yake ibada zai kusantar da ku da ubangijinku, to an isar muku, tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. To dan haka shine anan malamin yace wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalala, kuma haka hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasana, dukkan bid'a bata ce koda mutane suna ganin kyawunta. domin kasancewar shi dole mutun ya bi shari'a, dole mutun ya bi shari'a. Shari'a ita ce take nuna abu kaza mai kyau ne, abu kaza mara kyau ne. Domin kasancewar kaddarcewa wani ya kago bid'a, shi yana ganin cewa abu mai kyau, yana ganin cewa abu ne mai kyau. To ai Allah ya bambanta mu a wajen ra'ayi. Da yawa abinda kake ganin kai mai kyau ne, to ni ba na ganin kyawun sa, wancan shi ma baya ganin kyawun sa, to wane ne zai nuna mana mai kyau ne? Ra'ayinka daban, ra'ayina daban, abinda zuciyarka take so daban, wanda zuciyata take so daban. Dan haka shi addini sai Allah ya tushe kofa, ba maganar wani ya shigo da ra'ayin shi ko son zuciyar shi, a kawai hanya ce wanda Allah ya shata kowa ya bi, ita ce za ta hada jama'a su zama tsintsiya madaurin ki daya, kamar yadda Allah ya faɗa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amma matukar wani abu na son zuciya da ra'ayi zai kutso kai, to zaka ga jama'a sun bambanta, wani yayi kudu, wani yayi gabas, wani yayi yamma. Zamu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabi al-ahwa wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fi ad-din. Malam Allah ya ji kansa yake fada, yake cewa wato yana daga tushen aqidar ahlus sunna wal jamaa, wato agunmu. Malam yace tarkul khusumati, wato barin duk wata jayayya da duk wata gardama, wal julusi da zama ma'a ashabil ahwa, wato tare da yan bid'a. Yan bid'a sune ake cewa ashabul ahwa, ma'abuta bin san zuciya. Ka daina jayayya da gardama da su, kuma da zama da su. Me yayi ake nihi daina zama? Ma'ana kar ka sake ka maida su abokin zama, kar ka maida su abokan zama. Sai in ya kama larura ce tilas ban makawa na ahadawa zai, amma na ka maida su abokan zama kullun kana zaune da su, to wannan kana kan babban hadari. Allah ya kare ni. Shine yace wa tarkul khusumati, dabarin jayayya wal julusi da zama ma'a ashabil ahwa, tare da ma'abuta san zuciya sune yan bid'a. Sai yace wa tarkul mira'i, dabarin gardama wal jidali da jayayya wal khusumati da duk wani rikici fi dini game da addini, kar ka zamanto mai gardama da jayayya da khusuma a cikin addini. To wannan gaba da malam yazo da ita farko, wato yace wa tarkul khusumati, tarkul khusumati, sai yace wal julusi ma'a ashabil ahwa, daina jayayya da daina zama, barin zama tare da waɗanda suke ma'abuta san zuciya. Wannan nassi na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sune suka tabbatar mana da wannan gaba, aqidar ahlus sunna wal jamaa. Sai mutum ya daina jayayya da kusuma, ayi ta jayayya, ayi ta gardama a cikin addini da waɗanda suke yan bid'a, dole sai ka kaurace musu, ka daina zama da su, kar ka maida su abokan zama. Yana daga cikin dalilai akan wannan mas'ala daga cikin ayoyin Al-Qur'ani, a can cikin suratul Nisa Ubangiji ta'ala na faɗa: wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghayri innakum idzan misluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ubangiji ta'ala yake faɗa: wa qad nazzala alaykum fil kitabi, tabbas Ubangijinku ya saukar muku a cikin wannan littafi, an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, idan kuka ji ayoyin Allah ana kafirce musu, ana izgidi da su. Ubangiji ta'ala yace fala taqudu ma'ahum, kar ku sake ku zauna, kar ku sake ku ci gaba da zama da waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah, suke izgili da su. Allah yace kar ku zauna da su, hatta ya kudu fi hadisin gairi, sai idan sun kutsa cikin wani zance na daban, ma'ana sun daina kafirce ma ayoyin Allah, sun daina izgili da su. Sai yace innakum idhan misluhum, lalle ku idan in har kun ci gaba da zama da su, Ubangiji ta'ala yace ku san da cewa misluhum, kuma kun zama tamkar su. Domin ka'ida yarda da kafirci kafirci ne, duk wanda ya yarda da kafirci to shi ma ya kafirta. Izgili da ayoyin Allah kafirci ne, dan shi musulunci ba maganar wasa ka ce a ni da wasa nake, in dai abinda Allah ya shar'anta ne na addini to ba maganar wasa. Duk wanda yayi wasa da addini, yayi izgili da addini, ya kafirta. Shi yasa ai waɗannan jama'a wanda lokacin ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna kan hanyar tafiya yakin Tabuka, sai wani daga cikin jama'a sai yake faɗa, sai yake cewa ai mu ba mu taba ganin waɗanda suke mafiya ƙaryar halshi, mafiya kwaɗayin cika ciki da abinci, mafiya tsoro a fagen fama sama da wannan makarantar namu. Wai yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, ya siffanta su da wannan sifofi guda uku: ƙarya, kwaɗan cika ciki da abinci, tsoro a fagen fama. A lokacin nan akwai wani sahabi, shi ne Auf ibn Malik al-Ashjali, Allah ya kara masa yadda, kai tsaye ya maida masa martani ya ce wallahi ƙarya kake, kuma wannan mummunar kalima da ka faɗa, ya ce wallahi sai na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan shi Auf ibn Malik ya tafi da maza ya je ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda wannan mutumin ya faɗa. Kafin ya iso tuntuni, sako daga saman bakwai daga gun Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka ga manzansa. Ubangiji ta'ala ya ce wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqulu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa wala in sa'altahum, rantsuwa nake da girmana da buwayata, waɗannan mutane inda za ka tambaye su mi yasa kuke irin wannan mummunar kalima, Ubangiji ta'ala ya ce ga amsar da za su baka: innama kunna naqudu wa nal'ab, ka san da cewa kadai muna kutsawa ne a cikin hira, muna wargi ne domin musari nisan tafiya. Ka san ita tafiya in dai ana hira ana wasanni to komun tsawanta sai kaga ta gajarci. Allah ya ce ga amsar da za su baka, wannan yana nuna mana fadin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yadda zai kasance. Kafin manzon Allah ya tambaye su, Allah ya ce in ka tambaye su ga amsar da za su baka: innama kunna naqudu wa nal'ab, ka san da cewa kadai muna kutsawa ne a cikin hira, wa nal'ab, muna wargi ne domin musari nisan tafiya. Ubangiji ta'ala ya ce kulce da su: abillahi, shin yanzu da Allah mahaliccinku, wa ayatihi, da ayoyinsa da ya saukar muku, wa rasulihi, da manzansa wanda ya turo muku, kuntum tastahzi'un, kuka zamanto kuna izgili kuna ba'a. Ubangiji ta'ala yace la ta'taziru kwata kwata kar ku kawo wani hamzari kada kafartum ba'da imaninkum, tabbas kun kafirta bayan imanin da kuka yi. To wannan nasi ne wanda yake tabbatar mana duk wanda yayi wargi da addini, yayi izgili da addini, to ya tabbata ya kafirta ya bar musulunci ya yarda. Shine anan yace to fala taqudu ma'ahum, masu kafirce ma ayoyin Allah, masu izgili da ayoyin Allah kar ku zauna da su. Sai sun canza shika, wannan izgili da kafirce ma ayoyin Allah sun dena. Sai yace innakum idan misluhum, ku tabbata lalle ku in har kun ci gaba da zama da su, Ubangiji ta'ala yace kun zama tamkar su. To wannan aya ita ce asali akan cewa baya halatta mumini ya maida ƴan bid'a abokan zama. An gane ko? Ya maida su abokan zama yau da gobe, domin guba ne, kuma duk me haka yana kan hadari, saboda za su narkar da kai su maida ka tamkar su. Sannan a cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala na faɗa, wa idza ra'aita allazina yaquluna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadisin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin. Ubangiji ta'ala yace idan kaga waɗanda suke kutsawa game da ayoyina, suna jirkita ayoyina, suna izgili da su, Ubangiji ta'ala yace fa'arid anhum, ka kauda kai gabarinsu, ka kauda kai gabarinsu, ma'ana kar ka biya musu. Hatta yaqulu fi hadisin ghayri, sai idan sun kutsa cikin wani zance wanda yake na daba. Sai yace wa in ma yunsiyannaka shaytan, in har shaytani ya mantar da kai naka tashi ka bar su ka manta, Ubangiji ta'ala yace to fala taqud ba'da zikra, bayan tunawa Ubangiji ta'ala yace karka ci gaba da zama da su, karka ci gaba da zama da mutane waɗanda suke azzalimai. Wanda shi kuma daman aikin dan bid'a shine jirkita ayoyin Allah, domin kawai cin karansa ba babbaka, duk wata aya da zai janyo da duk wani hadisi a famar da zai yi ya lankwaso shi, ya karkato shi, ya juya masa ma'ana, ma'anar da za ta karfafi bid'a shi. Sannan kuma a can cikin suratu Hud, Ubangiji ta'ala na faɗa, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Ubangiji ta'ala yace kada ku karkata izuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu, in har kuka karkata izuwa gare su, Ubangiji ta'ala yace ku tabbata, tabbas wuta za ta damke ku, wuta za ta damke ku. To kaga yana daga cikin waɗanda suka zalunci kawunansu, wato su ne ƴan bid'a. To ayoyin suna da dama, waɗannan su ne asali akan cewa dole ne ahlus sunna ya ƙauye zamanto abokan zamansa, ƴan uwansa ne ahlus sunna. An gane ko? Ya zamanto wai wannan ana maganar wanda zamani na addini zai hada ku, amma haka harka ta duniya ta hulɗa, wannan Allah bai hana mu. Da waɗanda suka kafirce masa ma Allah bai hana mu mu yi hulɗa, mu yi mu'amala wato da su. Amma na wanda za ku ringa zama alaka ta addini, to ya zamanto ƴan uwanka ne ahlus sunna. Na'am. To shine anan kenan. Sannan daga cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai hadisin da ke cikin al-musnad na al-imamu Abu Dawud, haka kuma yana cikin as-sunan na al-imamu Abu wannan al-musnad na al-imamu Ahmad da as-sunan na al-imamu Abu Dawud. Hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sami'a bid-dajjali faliyan a anhu mastafa'a. Manzon Allah yace duk wanda ya ji labarin dajjal, manzon Allah yace yayi ta kansa, ma'ana ya nisance shi iya gurgurdan iko. In dai ka ji labarin shi, to kai ta kanka, kai masa nisa iya gurgurdan iyawarka. maza Allah yace fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min mutum zai zo ma dajjal shi mutumin yana zatan kansa cewa shi mu'mini ne ba za a iya juyar da shi ba to fa ma yazadu bihi hatta yattabi'ahu lima yarama ahu min ash-shubuhat shi wannan wanda yake ganin ya yarda da kanshi ya kwankwada aqida cewa ya san komai mu'mini ne yace bari ya je ya gani manzo Allah yace wallahi ba zai kushe ba tare da dajjal sai ya bi shi ya zama dan rikiye shi saboda shubuhohin da zai nuna masa domin zai zo shi dajjal kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hannun damar shi akwai wuta a hagun kin shi akwai aljanna yace sama ta yi ruwa take yanke ta yi yace kasa ta fitar da tsirrai take yanke ta fitar da su ya ba kasa umarni cewa ta watsu duk abin da yake cikin ta na gwalagwalai lu'ulu'u da zinare da azurfa take yanke kasa ta watsu kuma ya sa zartu ko mu ce si ya raba mutun biyu ya tsaga mutun ya raba shi biyu kuma take yanke rayar da shi to kaga irin wadan kuma domin zai yi da awar rububiyya cewa shi Allah ne to dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace duk wanda yaji labarin dajjal yayi ta kanshi gulgulin iko ka nisance shi manzo Allah yace mutun zai zo masa yana ganin cewa shi mu'mini ne ai ba za a iya karkatar da shi to amma shubuhohin da suke tare da dajjal kai tsaye sai ya rikidar da wannan mutun ya zamanto mabiyinsa to haka kana ganin cewa kai a ba yadda za a yi a juyar da kai kafin kudi sunna daga ka zauna da dan bid'a zai jefa maka wata bid'a zai wata shubha wanda zai iya rikitar da kai to shi yasa wato wani daga cikin magabata malaman ahlus sunna wal jama'a shine ibnu babba Allah ya ji kansa yana faɗa lokacin da yake ta'aliki akan wannan hadisi yake cewa wannan fafada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai gaskiya a cikin duk abin da yake faɗa da duk abin da yake aikatawa kuma abin yi ma gaskiya domin sako ne Allah yake turo masa sai yake cewa ya ku jama'ar musulmi la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi kada wato kyautata kada kyautata zato da kai yarda da kai wato ya kai ɗaya daga cikin ku an gane ko ya kai ɗaya daga cikin ku ya ringa zama da wadanda suke shine yace wa ma ahidahu min min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi ala al-mukhadarati bidinihi fi mujarasati ba'd ahli hadhihi al-ahwa yace kada yadda da amincewa ta dayan ku da kansa da cewa shi a ayyana kan sun ya kunkudin sunna ya kunkuda aqida kar ya kai dayan ku ya dora ya jefa kansa cikin hadari shine zama da wadanda suke ma'abuta san zuciya ya fada yace ai zan je gun su ne mu tattauna sai nayi kokarin na dawo da su kan sunna yace fa innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal yace yan bid'a yace wallahi sun fi dajjal tsananin fitina yace wa kalamuhum alsaqu min al-jarab yace zancen su maganar su tafi kazuwa wato likuwa da fata yadda kazuwa take likuwa da fatar jiki to zancen su yafi haka sai yace wa ahraqu lil-qulubi min al-lahab kuma yafi bakin wuta kona zukata shine sai yace wa laqad ra'aytu jama'atan minan nasi kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fi majalisihim yace wallahi naga wasu mutane da idona waɗanda farko ahlin sunna ne suna la'antar waɗannan ƴan bid'a suna zagin su suna faɗa musu bakakken maganganu a majalisin su amma fajalasuhum ala sabilil inkari war raddi alaihi sai suka je suke zama da waɗannan ƴan bid'a domin wai inkari game da bid'ar su da maida musu martani yace fa ma zalat bihimul mubasada wa kafiyul makri wa daqiqul kufri hatta sabau ilai saboda iya makirci
sannu sannu wallahi sai da suka karkata suka bi su suma suka koma yan bid'a. Zama menene ya kawo musu ya jefa su cikin wannan hadari a azama da su? Da haka ba maganar mutum ya amince da kansa ya ce a shi ba za a iya karkatar da shi ba, a shubha tana nan, abu kadan za a jefa maka na shubha sai ka gani fitar da wannan abu ya zama aiki. Shi yasa ai ka'ida duk wanda ba a tabbata ba malami ne wanda yake na sunna, na a bashi damar ya zo yayi wani wa'azi a masallaci na waɗanda suke ahlu sunna, wannan ba karamin kuskure ba ne. Kun gina mutane sai ya zo ya jefa a shuhar da sai an yi fama wani daga nan wani iyazu billahi shi ke. Wannan fa daga cikin magabata ne yake faɗa, yace wallahi ya ga mutanen da ya san su cewa ahlus sunna ne, amma zama da waɗannan sai ga ya karkatar da su sun koma yin bid'a. To haka Anas dan Malik Allah ya ji kansa, wani mutum ya zo masa sai yake cewa ya Aba Hamza laqitu qauman yukadibuna bishafa'a wa bi azabil qabr. Yake faɗa ma Anas dan Malik yace wallahi na ga wasu mutane suna ƙaryatar da ceto cewa a ranar kiyama kwata-kwata babu ceto, kuma sun ƙaryatar da azaba ta kabari, wanda yana daga cikin aqidar Mu'tazila da sauransu. Sun ƙaryatar da cewa babu ceto kuma babu azaba ta kabari. Faqala, sai Anas yake ce masa ula'ikal kazzabuna fala tujalisu, waɗannan su ne tatattun maƙaryata, karka sake ka zauna da su, karka sake ka zauna da su. Kaga wannan asar na Anas dan Malik wato yana tabbatar mana cewa zama da ma'abuta san zuciya kamar da su abokan zama to baya halatta. Haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, shi ma yake faɗa yake cewa la tujalis ahlal ahwa'i, karka zauna da masu ma'abuta san zuciya sune yan bid'a. Sai yace fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub, mumarridatun lil qulub, yace zama da su me sanya zukata su kamu da rashin lafiya ne, ma'ana za su sanya zukata su kamu da rashin lafiya, rashin lafiya a ma'ananci. Haka wani daga cikin magabata shine Abul Jauza, yana daga cikin manya-manyan tabi'ai, shine yake cewa la an yujawirani qiradatun wa khanazir ahabbu ilayya min an yujawirani ahadun minhum, yani ashabul ahwa, yani ashabal ahwa. Yace wallahi a ce burrai, yace burrai da aladu, yace su yi makwabtaka da ni, yace wallahi shi nafi so da a ce ɗaya daga cikin waɗannan ma'abuta san zuciya yayi makwabtaka da ni. Jai gare yi makwabtaka da burrai da aladu, tunda buri da alade ne babu wani abun da zai jefa maka ne rikita ka game da addinin. Yace da a ce ɗaya daga cikin ma'abuta san zuciya yayi makwabtaka da ni, yace gare a ce nayi makwabtaka da buri da alade. To dan haka waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna mana cewa abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa, kamar yadda anan malam ya faɗa wa tarkul kusumati da barin jayayya, sai ya ce wal julusi da zama, sai ya ce ma'a wato ashabil ahwa, tare da waɗanda suke ma'abuta san zuciya wato sune yan bid'a. To dan haka su kuma wato yan bid'a suna da wasu alamomi da ake gane su, kamar yadda malamai suka yi bayani, wanda kafin haka akwai wani asar wanda ya kamata a ce shi ma mun zo da shi na Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai, asar din yana cikin as-sunan na al-Imam ad-Darimi. Wato shine yake faɗa yake cewa dakala alayya rajulani min ahli al-ahwa'i, wasu mutane biyu ɗan bid'a suka shiga gun Muhammad ibn Sirin. Faqala, sai suka ce da shi ya Abubakar, nuhaddisuka bi hadisin, suka ce masa saurara za mu karanta maka wani hadisi. Alala Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin ya ce a bana so, bana so ku karanta mu. Sai suka ce to fa naqra'u alayka ayatan min kitabillahi, za mu karanta maka wata aya ta Al-Qur'ani. Alala sai ya ce a bana so ku karanta mu. Muhammad ibn Sirin sai yace da sula ta kumanni anni aula akumanna, yace ɗayan biyu, ko ku tashi ku bar mu muri na ku fita, ko kuma ni in tashi in bar muku. Haka yace da su, in ma ku tashi ku fita, ko kuma ni in tashi in bar ku. Fa karaja, waɗannan mutane biyu sai suka fita suka tafi. Faƙala ba abul ƙaumi, sai wani daga cikin jama'a sai ya faɗa ga Muhammad ibn Sirin ya ce ya Abubakar, wa ma kana alaika an ya ƙira'a alaika ayatan min kitabillahi. Suka ce malam mi ya shafe ka don sun karanta maka aya ta Al-Qur'ani, menene zai shafe ka? Ƙala sai ya ce inni khashitu an ya ƙira'a alayya ayatan fa yuharrifani ha fa yaqurru zalika fi qalbi. Yace wallahi ina jin tsoron su karanta mun wata aya ta Al-Qur'ani su jirkita ma'anarta, wannan abu ya tabbata a zuciyata ya yake fita. Kaga me yake tsoro na su jefa masa wata shubha? Wannan fa wani jigo ne daga cikin manya-manyan malaman ahlus sunna daga cikin kibarut tabi'in, babban malami ne daga cikin malaman al-Imam Malik Muhammad ibn Sirin. Ya kiyarda su waɗannan yan bid'a su karanta masa hadisi ko su karanta masa aya, jin tsoron kar a je su jirkita su sanya wata shubha su jefa masa a cikin zuciya. To dan haka a takaice suna da alamomi wanda ake gane su. Alama ta farko, kamar yadda malamai suka faɗa, kamar yadda Abu Hatim Ar-Razi yake faɗa, yake cewa alamatu ahlil bid'i alwaqi'atu fi ahlil athar. Alamar su ta farko shine zaka ga suna abkawa game da ma'abuta hadisi, suna aibanta malaman hadisi. Alamar su, saboda me yasa su ba su dauki ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ilimi? Iya kawai abin da yake na falsafa, na tunanin su, na kokolluwar su shine suka dauka ilimi. Shi yasa zaka ga su abu na farko suna aibanta malaman hadisi. Duk waɗannan jama'u da suka wuce, wanda har yau ma akwai bulbudinsu, irin su al-Mu'tazila, irin su al-Khawari da sauransu, dukkansu an gane ku, da irin su al-Jahaniyya da sauransu, babu wanda suke aibantawa face malaman hadisi. Haka wannan ɗabi'a ce ta ɗan bid'a kullum, alama wannan kinshi wato aibanta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa zaka ga ko su irin waɗannan ƴan bid'a na yau suna fifita maganganun wasu waɗanda suke bi akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Sannan alamar su ta biyu, malamai suka ce tsananin ƙiyayya da gaba, wato game da ma'abuta hadisi, kuma zaka ga sun yi shiru game da waɗanda suke ma'abuta wato bata. Duk wasu waɗanda suke maɓarnata zaka ga sun yi shiru, ba sa wannan insa. Amma in aka ce wannan ahlus sunna ne, ma'ana mai biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, to shine babban makiyinsu. Shi yasa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya siffanta khawarijawa yake faɗa, yace ya qatuluna ahlul islami wa yadquna ahlul awsani, suna kashe waɗanda suke ma'abuta musulunci kuma suna barin masu bautar gumaka. Sannan alama ta uku, zaka ga suna neman taimako da agaji da waɗanda suke shuwagabanni, kwamar da suke su rike shuwagabanni su maida su nasu ne. Me yasa? Saboda raunin hujja gare su. In a zo a yi muhawara ne a tattauna a canza miyau, to kai tsaye za a kai su ƙasa. To amma sai su fake su nemi taimako da shuwagabanni su kama musu, da irin wannan suka yi ta yaɗa bid'arsu. a kullun kawai gwamar da suke tsirke shiwa gabanni su zaman tuna su saboda ba su da karfin hujja. Sannan kuma yana daga cikin alamar alamuminsu wato shine kokari da zurfafawa a wajen ibada wuce makadi da rawa, domin shi dan bid'a baya tsayawa inda aka tsaida shi, a shi sai ya nuna gwaninta. Yanzu misali ka dauka komai fa da ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na ibada, idan ka dauki bangaren azkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da zikiri na safe da yamma, tashinka da zamanka da tashinka da kwanciyarka dukkan shi zikiri ne. Ban daki in zaka shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu zikirin da zaka yi, in ka fito ga zikirin da zaka yi, in zaka fita daga in zaka saka tufafi a jikin ka ga zikirin da zaka yi, in zaka fita daga gida ga zikirin da zaka yi, kuma a dunkula ga zikirin safe ga zikirin yamma. Amma duk ba su wadatu da wannan sai da suka zo da nasu. To wannan yana daga cikin alamomin su kenan, shine zurfafawa a wajen ibada. Sannan su kuma wato alamomin da ake gane ahlus sunna wal jama'a da su, alama ta farko wadda ake gane ahlus sunna wato shine kira zuwa gabin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alama ta farko, da'iman zaka ga ahlus sunna iya kiran su shine abu alqur'ani, abu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alama ta biyu, kwatanta aiki da abinda suke karanta na alqur'ani da sunna. Alama ta uku, zaka ga su ahlus sunna wal jama'a alqur'ani idan za su fassara maka aya ta alqur'ani, to sai sun yi kokarin sun samu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fassara wannan alqur'ani, ko kuma wasu maganganu na sahabbai ko maganganu na tabi'ai magabatan kurai. Ahlus sunna wal jama'a ba sa fassara maka aya ta alqur'ani da ra'ayinsu da son zuciya, sai sun koma su ga akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fassara wannan aya, ko wani tafsiri na sahabi, ko wani tafsiri wanda yake na tabi'i. Alama ta hudu, zaka ga a kowane lokaci su ahlus sunna famar da suke kiran mutane zuwa ruku da sunna ingantacciya, ma'ana abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ake danganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da bai tabbata ba, to ahlus sunna zaka ga yayi nesa da su. Kuma abu na alama ta biyar, ahlus sunna zaka same su suna matukar kaunar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma suna kaunar mabiyanta. Sun yi kudirin cewa waɗannan waɗanda suka kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tattara wannan hadisai su ne sababin da Allah yake kare addini da su. Malaman da suka tashi suka tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tankade suka rauraye, to wannan ahlus sunna suna kudirin cewa waɗannan bayi ne na Allah wanda Allah ya tanade su domin kiyaye wannan addini. Sannan kuma alama ta shida, zaka samu su ahlus sunna matsakaita ne, babu kasa kai inda ake buƙatar a kai, kuma babu wuce gona da iri, ba su da zurfafawa a cikin addini su wuce iyaka, a inda ake buƙatar a kai ba sa kasawa, amma kuma ba sa wuce iyaka. Sabani ga waɗanda suke yan bid'a su sai sun wuce makadi da rawa. Alama wadda take ta bakwai, wato ahlus sunna ba sa zurfafawa ga ɗaya daga cikin shuwagabannin su su yi kudirin cewa ai ma'asumi ne, duk abin da ya faɗa haka ne bai ya kuskure. A ahlus sunna duk wasu malaman su da duk wasu shuwagabannin su abin da suka faɗa ba sa ɗaukan cewa ma'asumi ne baya kuskure, sai sun auna wannan abin da ya faɗa da alqur'ani da sunna. In yayi daidai su ɗauka, in bai yi daidai ba kuma su ajiye masa faɗarsa, su roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin kuskure ne wanda yake ba na ganganci ba. an gade sabani su kuma ga ƴan bid'a sukan dauki shugabannin su a matsayin ma'asubai ne kawai abinda suka fada haka ne babu kuskure sun dauki tamkar wahayi ne daga saman bakwai sannan kuma alama ta takwas ahlus sunna wal jama'a zaka same su cewa suna kyamar bid'a suna kyamar ƴan bid'a domin sun mai da wannan kyamar bid'a da ma'abutanta ibada ce wadda ke kusantar da su zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko ibada ce dole ka kyamaci bid'a kuma ka kyamaci ma'abutanta saboda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi kwarin igiyar imani so dan Allah kuma ki saboda Allah ki saboda Allah duk abinda ya saba ma Allah ya saba ma manzansa to dole ahlus sunna wal jama'a ya kyamaci wannan shi ne malam sai ya ce wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din da daina gardama da jayayya da duk wata hayaniya wato game da addini nan insha Allah ga kamar yadda shi ma ita ma wannan gaba akwai dalilai irin fadar Allah subhanahu wata'ala wala takunu minal mushrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a haka fadar Allah subhanahu wata'ala ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru ba mai jayayya game da ayoyin Allah sai waɗanda suka kafirta kuma haka ya fada walamma duriba ibn maryama mathalan idza qaumuka minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khairun amhu sai ce ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.